Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 27 ga watan Nuwamba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tsokaci game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ƙasar Turkiya ya wallafa ya zargin cewa mayakan IS sun yi amfani da makami mai guba akan ƴan tawaye. A gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo kuwa akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yau Lahadi a wani ƙauye da ake kira Luhanga.
To, kanin labaran kenan. Najeriya na tunanin shimfiɗa bututun turo gurɓataccen mai daga ƙasar Jamhuriyar Nijar zuwa Kaduna, Najeriya.
Ba haka aka so ba a Najeriya, amma ya kama dole. Ko da kilomita 1000 ne yau, za mu jawo crude gurɓataccen mai zuwa Kaduna refinery, wallahi ya kamata a yi.
To, ko me yasa wasu ƴan mata a yankin Agadez suna Jamhuriyar Nijar ke shaye-shaye?
Ina ce tunda su ne bar ni in taɓa giya in ji ya ne take sa mata, ko sai na ce a bani kwanju biyu in sha. Aka bani kwanju biyu na sha da na sha, kawai ni ma he na ga kawai rayuwa ta canza, nake jin waɗansu abubuwa, nake jin kamar dai duniya ta sauya mini.
To, akwai mu kuma tafi da ƙarin haske kan sakamakon zaben gwamnan jihar Ondon, Najeriya. Kamar kowace ranar Lahadi, Mahmud Lalo na tafi da shirin Duniyar Amurka. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da tsokaci game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro, wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata yana mai shekaru 90. Wasu daga cikin shugabannin sukan yabe shi ne, yayin da wasu kuma suke sukar shi. A baya-bayan nan, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya kwatanta Castro a matsayin wanda ya nuna ƙauna ga al'ummarsa ta Cuba, tsokacin da ya janyo suka daga 'yan siyasar ƙasar ta Canada da ma nan Amurka. Prime Minister Trudeau, wanda ya ziyarci Cuba 'yan watannin nan da suka gabata, ya ce duk da cewa Castro mutum ne mai cike da takaddama, masu yabansa da sukarsa sun amince cewa yana ƙaunar al'ummar ƙasarsa da kishin jama'ar ƙasar ta Cuba. Wasu dai da dama suna ganin rasuwar Castro ba lallai ne ta samar da sauyi a fagen siyasar ƙasar ba. Elena Ross Lieutenant, 'yan majalisar dokokin jihar Florida, ce
Fidel Castro has really been out of the public scene for many years. The transition to Raul Castro.
Tace Fidel Castro ya jima da barin office tuni aka mika mulki zuwa ga Raul Castro, amma shin za a samu wani canji yanzu tunda Castro ya rasu? Ko da yake ina ga wannan wani nauyi ne da ya kamata a sauke. A dai wani rubutu da ya yi a shafinsa na Twitter, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kwatanta Fidel Castro a matsayin mugun shugaba wanda ya musguna wa jama'arsa. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ƙasar Turkiya ya wallafa ya yi zargin cewa mayakan IS sun yi amfani da makami mai guba akan 'yan tawayen da dakarun Turkiya ke marawa baya. Rahoton ya rawaito cewa wani babban hafsan sojin ƙasar ta Turkiya yana cewa wasu 'yan tawaye 22 sun nuna alamun shakar iskar gas mai ɗauke da guba, bayan da aka harbo wani makamin roka a gabashin Al-Rai da ke kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya. An dai kwashe waɗanda suka samu raunuka a harin zuwa garin Kilis da ke kan iyakar Turkiyya domin a gudanar da binciken kwakwaf kan zargin yin amfani da makamin mai guba. Yin amfani da makami mai guba a rikicin na Siriya ya zama wani abun damuwa tun bayan da yakin basasan ƙasar ya ɓarke a shekarar 2011. A gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo, akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yau Lahadi a wani ƙauye da ake kira Luhanga. Akasarin waɗanda aka kashe a cewar rahotanni 'yan ƙabilar Hutu ne, kuma jami'an yankin sun ɗora alhakin wannan aika-aika a kan tsagerin Nande, waɗanda suke yawan samun saɓani da 'yan ƙabilar ta Hutu a lardin Kivu da ke arewacin ƙasar. Wata jami'a a yankin ta ce da farko sai da maharan suka kai farmaki a wani ɗan ƙaramin shingen binciken dakarun ƙasar kafin su dangana da wajen da suka halaka mutanen. Rikicin ƙabilanci da matsalar mallake yankuna da 'yan ƙasashen waje ke yi da kuma iko da arzikin ƙasa na daga cikin ababen da ke haddasa rikici a gabashin Kongo. lamarin da ke haifar da kungiyoyin ƴan tawaye cikin shekaru kusan 20 da suka gabata. Hakan kuma yake kai ga asarar rayukan miliyoyin mutane a ƙasar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Koriya ta Kudu ne suka yi gangami a birnin Seoul a daren jiya Asabar a wani bore da ba a taɓa gani ba tun da aka fara kira ga shugabar ƙasar Park Geun-hye ta sauka daga mulki. Ɗumbin masu zanga-zanga ne suka taru a ƙarshen mako na biyar a jere a cikin birnin na Seoul suna neman shugabar ta miƙa wuya bayan abin fallasar da ake zargin Geun-hye ta aikata a farkon shekarar nan. ‘Yan sanda sun ce akalla mutane 270,000 ne suka fita wannan gangami, amma kuma waɗanda suka shirya taron sun ce mutane miliyan 1.5 ne suka fita. An dai girke kusan 'yan sanda 25,000 domin daƙile aukuwar hare-hare da kuma hana masu boron yin tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar na Blue House. Ana zargin shugaban ne da taimakawa wata ƙawarta mai suna Choi Soon-sil da yin katsalandan harkokin gwamnati da kuma karɓar kuɗaɗe a hannun kamfanonin ƙasar domin tara dukiya. A yau Lahadi, jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya na gudanar da zaben fidda gwanin wanda za su tsaya takarar shugaban ƙasa a Faransa bayan yakin neman zaben da aka gina kan kyamar baki da ake zargin suna tururuwa zuwa nahiyar Turai da kuma hararen ta'addanci da ake kaiwa a Faransan. A wani salon yakin neman zabe da ake ganin irin na Amurka ne, masu neman takara François Fillon mai shekaru 62 da kuma Alain Juppé mai shekaru 71 waɗanda dukkaninsu suka riƙe mukamin Prime Minister sun kasance 'yan takara na gaba-gaba a zaben na fidda gwani. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa mai tsatsauran ra'ayin mazan jiya Fillon, wanda ya yi alƙawarin tunkarar matsalar 'yan ta'adda, yana gaban Alain Juppé mai matsakaicin ra'ayi. Wata takara da ake sa mata ido a wannan zaɓe ita ce Marine Le Pen, wacce kalamanta na nuna ƙyamar baƙi da musulunci yake jan hankulan masu zaɓe. Ana sa ran a cikin makonnin da ake tafe shugabannin wato shugaba mai mulki François Hollande ko zai bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a karo na biyu. Rahotanni sun ce yanzu haka hukumomin Turkiyya na tsare da wata ma'aikaciyar muryar Amurka, Khadijah Farkin, wacce take aiki da sashen harshen Kurdanci. Ana tsare da Farkin ne a yankin Diyarbakir. Bayanai kan tsare ɗan jaridar da aka yi sun fito ne daga ƴan uwanta da kuma abokanai, waɗanda suka ce har yanzu ba su san dalilin tsare ta da aka yi ba. An dai kama Farkin ne a wani shingen bincike na 'yan sanda da ke lardin Sirte, yayin da take kan hanyarta ta zuwa ɗauko rahoto a wata makar ma'adinai da aka samu zaizayar ƙasa a yankin.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara da ƙarin bayani kan sakamakon zaben gwamnan jihar Ondo Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, gare ka.
Hukumar zaɓe ta Najeriya ta ayyana Rotumi Akeredolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ondo. Farfesa Ambali na jami'ar Ilori ne ya bayyana sakamakon zaɓen. Farfesa Ambali ya ce Rotumi Akeredolu na jam'iyyar APC ya cika ƙa'idodin doka, ya sami ƙuri'u mafi yawa, inda ya samu ƙuri'u 244 da 842, don haka shi ne ya ci zaɓen gwamnan jihar Ondo. Shiko wakil jam'iyyar APC ya ce sun ji daɗi kuma alƙawarin da suka yi wa jama'ar jihar Ondo a lokacin da suke yakin neman zaɓe, to za su cika dukkan waɗannan alƙawuran.
We are happy to what we promised them that we will do, the same we will do.
Daidai wakilin jam'iyyar PDP ya zargi hukumar zaɓen Najeriya da cewa ita ce ta kulla ta tare da wasu masu wani ra'ayi suka jawo faduwar ɗan takararsu na PDP Itayo Jegede.
They moved out the name of our candidate from the list of candidates.
Yace cire sunan ɗan takararsu Itayo Jegede daga jerin masu takarar gwamnan jihar Ondo shi ne yasa ya faɗi zaɓe. Ya ce an dare ana yi musu ƙulli-ƙulli kafin wannan rana domin su faɗi zaɓen. Mambobin jam'iyyar APC dai sun banzama a tituna suna murna. Dan takarar jam'iyyar PDP Yitayo Jagade ya zama na biyu a zaben inda ya sami kuri'u 150,380 sai Olusegun Oke na jam'iyyar AD wanda yayi na uku da kuri'u 126,089 Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondon Nigeria
to a gaida na Tambuwal to kamar yadda aka ji baya ga shirin gina sabon matatun mai da kuma nemo man a arewacin Najeriya gwamnati na tunanin shimfida bututun turo gurbataccen mai tsawon kilomita 1000 daga jamhuriyar Niger zuwa matatar man Kaduna don magance matsalolin wadatar da man a kasar baki daya dan haka na tuntubi wani tsohon injiniyan kamfanin man Najeriya na NNPC injiniya Hailani Muhammad dan yi mana fashin bakin fa'ida ko rashin fa'idar hakan sai yace
ba haka aka so ba a Najeriya amma ya kama dole ko da kilomita 1000 ne yau za mu jawo crude gurbataccen mai zuwa Kaduna refinery wallahi ya kamata a yi dalili shine mutanen nan ƴan Niger Delta din nan in kuka tuna Allah ya ji kansu Sadauna lokacin da kakanninmu suka gaya mana su makaman bidda bashin da aka bayar aka je aka fara hako mai da refinery din da aka gina hako man wajen ana maganar 1 billion pounds a lokacin billion dubu komai yazo ya tafi daidai ba su gama biya ba amma kullun sai su zo ka gani cikin kwanan nan tunda muka hau mulki sun zo sun fasa escravos ba dai ba ba biyu ba inda matakan da ake kwaso crude din ta tsakiyar teku ana rabawa ana kaiwa na sayarwa da kuma wanda ake ba refinery haka suka fasa na oil companies kamar su Shell to Chevron su Exxon Mobil fas inda suka fasa ya fi 300 kuma suna kai kwanan nan ma sun fasa na NPDC so sabili da haka ka gani kamar yanda nayi bayani ne kwanaki inda a ce lokacin abace ne da mutum ya taba fight kashe shake saboda wanda yazo abinda Najeriya ta dogara da shi kenan mai tunda noma da kuma maganan ma'adanai kwanan nan aka fara sai ya zamana wannan abinda suke yi man da ake hakowa wajen miliyan 2,500 ana maganan ma mu hako kamar miliyan 3 na barrel
ganga
sai yau gashi yau ya dawo 900 ko miliyan 1 ma bai kai ba abinda President Muhammadu Buhari shawaran nan ta yi kyau a zo da man nan ana tantace shi a Kaduna mai ya bazu ko ina sannan a nuna musu kuma muna kira ga Muhammadu Buhari akwai wani abun da yace za a yi a kira wayannan sarakunan Qatar din su zo su taimaka mana a gino man nan na lift charge a gino na Gombe da Bauchi muna da gas a Bauchi in trillions wanda shi kansa kudin shigan shi ba kadan bane
yawa injiniya a matsayinka na tsohon injiniyan kamfanin man Najeriya na NNPC ya kake ganin tsada ko rashin tsadar a hako layukan mai daga Niger kilomita 1000 din zuwa wato matatar man Kaduna kana ganin daga ƙarshe akwai fa'ida duk da tsadar hakan
ba za a rasa fa'ida ba tunda yanzu duniya ana maganar ko bai ne za a yi partnership ne ana hadaka ne ana iya samun wasu kamfanoni wanda suke su suna zaune ne na kansu dindindin su zo su haɗa gwiwa da gwamnatin Niger da na Najeriya ta ganin aka yi wannan komi zai sauki wato sai a raba wayannan su kawo percentage kaza wayannan su kawo percentage kaza sai a biya su a lokaci mai tsawo
to injiniya yawa injiniya kamar naji ana son a tuntubi kasar China game da batun hako wannan layi shin kana ganin China ce ta fi cancanta koko akwai wata ƙasa ko kamfanin da ifi cancanta bisa ga sanin da kai ma shi wannan bangare na mai
to su dai China kasan su ne ake kira yanzu ya juju ma juju mun san Japan sun kware a wannan maganan gina refineries da kuma maganan laying pipes din nan akwai American company da kuma irin na France ko Germany haka ko Russia wanda su ma sun kware sosai ina ganin ma sun fi China amma ka san komai na China in suka shiga mutum sai abin da Allah ya yi to muna son a yi takatsantsan kamin a ce an ba China a yi abin da Bature yake cewa a yi bidding. A samu kamfani wanda suka kware ba wanda za su zo su ce za mu yi muku da sauki ko za mu kawo muku wannan abin a kan bashi daga baya kuma yanzu ya zama alakakai. Sai an tantance.
Injiniya Hailani Muhammad game da shirin Najeriya na shimfiɗa bututu mai daga jamhuriyar Nijar zuwa matatar man Kaduna. To dan sanin yadda su kuma manyan dillalan man ke ganin wannan shirin a Najeriya, na tuntubi wani jigon kungiyar dillalan man Najeriya Alhaji Lado Mai Ruwa wanda ya ce.
Wannan Malam Ibrahim duk abinda yaro babba ya hango yaro ko ya hauri ba zai hango shi ba.
Iko Allah.
Wannan tarihi ne zai maimaita kai tsakanin Najeriya da Nijar. Da kuma mu kaman ma mu ɗan arewacin Najeriya nan irin su Katsina, Kano, Kaduna, Sokoto, Maiduguri, Kebbi da duk sauran nan jihohi na arewa. Saboda in ka lura ko kasuwa da muke ci duk waɗannan garuruwa da nake sawa maka babu kasuwar da za mu ci ba tare da mutanen Nijar ba. In ma ba su zo ba muna ganewa, mu ma in muka je ba mu je ba suna ganewa. To wannan ba ƙaramar fa'ida ba ce.
Yawa to ta fannin wadatar man fa a arewacin Najeriya.
In ka lura yanzu tunda muke samun irin wannan fashe-fashe a can kudu da Lagos da wajen Port Harcourt, mutanenmu ma akwai musamman waɗanda suke zuwa can Niger din sau ya yi mana sauki. Kafin mu je nan hanya ga hanya lahiya lau zuwa inda za mu je mu sawo shi, sai mu zo mu sauke kayan mu lahiya lahiya ba wani tunanin ko a yi mana ta'addanci ko a zo a tsara motocin ko a yi wani abu. Babu wannan muna jin daɗin wannan aka kawo mana shi na an ƙara taimaka ma su kansu ƴan kasuwai.
Sannan kana ganin wannan zai kawo wadatar man a ƙasar baki ɗaya?
Insha Allah, an su za a samu sassauci 100% na irin ƙalubalen da ake samu da wahalhalun da ake su kansu masu motocin sufurin da su dillalan man da suke ɗaukar kuɗi ko wani abu su je su ɗauki rayuwarsu. Motocinsu ga hanyoyi yawancin hanyoyin da kudu da can wajejen duk ba su da kyau. To aka samu wannan hanya, ai an samu sauki ba ƙaramin fa'ida za a samu ba.
Baka
ga ƙara bunƙasa kasuwanci kuma za a ƙara zumunci.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi.
Dan Allah, dan Rasulullahi.
A ɓangaren mayin Bedir, arewa ne mun ga masifa.
Arewa kan mun ga mayawo
da gyara. Arewa du mun ga mayawo.
Mun ga mayawo mijin Amina baban Sali.
A ɓangaren mayin Bedir.
Wallahi ba mu da fetur.
Mu ƴan arewa du mun ga mayawo.
Yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 an san.
Mun bai cike nan can sai a ce mana dila. In mun je ga dila ya ce bulag market. In mun zo mu bulag market sai su ce a matata ne. Shin waya yake za
ki? To Allah shi kyauta, an saurari Alhaji Lado Mai Ruwa, ɗaya daga cikin jigajigan dillalan man fetur a Najeriya, ke bayani game da shirin Najeriya na shimfiɗa bututu mai daga jamhuriyar Nijar zuwa Kadunan Najeriya, wato matatar mai. Yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda shigowar wasu baƙi da kuma sauran dalilai suka sa 'yan mata a yankin Agada su shiga shaye-shaye. Haruna Mamman Baƙo, gare ka.
Yanzu haka shaye-shaye da iya mata ke yi na ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a a jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar, biyo bayan kwararar bakin haure da kuma zama rashin tabbas a ƙasashe da ke makwabtaka da Agadez ɗin kamar irin su Libya da kudancin ƙasar Algeria. Shi dai wannan lamarin na shaye-shayen iya mata matasa a jihar Agadez ya sabawa al'adodi da ma addinin al'ummar wannan yanki na arewacin jamhuriyar ta Nijar. Wata matashiya da ta faɗa wannan tarkon na shaye-shaye a jihar ta Agadez mai suna Maryama Hassan ta yi ƙarin bayani dangance da yadda ta samu kanta a cikin wannan lamari.
Wata rana na fita wajen wasa, don dai ka rage lokaci, kusa na ga wani yana mani iskanci, yana mani waɗansu abubuwa, sai ne magana ya aka ce mini giya ci su ne. Yana ce tunda su ne bar ni in taɓa giya in ji ya ne take sa mata, kusa na ce a bani kwanju biyu in sha. Aka ba ni kwanju biyu na sha da na sha kawai ni ma he nan ga kawai rayuwa ta canza, nake jin waɗansu abubuwa, nake jin kamar dai duniya ta sauya mani. Sigari kuma abokaina na ga suna sha, ni ma na ce su ba ni ɗan sha hannun miƙe na sha.
Hana yara matasa iya mata auren waɗanda suke so ko kuma sa su ayyukan da suka fi ƙarfinsu kuma gallaza musu daga ɓangaren uwaye ko kuma waɗanda ke riƙe da su yana sawar iya matan matasa a cikin irin wannan hali na shaye-shaye ko shashanci kamar yanda za ku ji daga bakin wata matashiya Fatima Musa.
Arme aka mun, da aka mun arme ni kuma ba ni san miji.
yanzu halas na gudu na taho da na zo kuma wanda nake so kuma uwayena sun kisa arma mini shi na gudu na zo da na zo ina nan muna na bar garin mu na zo ni gari halas daga nan naga abakaina wanda nake tare su naga suna shayi ni ma naga ya birge ni ina sha'awa haka nan ni ma haina shiga yin shayi
a cewar malama Salamatu mai kula da sashe mai nauyin inganta rayuwar diya mata tana cewa tsananta ma diya mata da sasoyin auren wadanda ba saso yana daga cikin ababen da ke abka diya matan a cikin halin shayi
kin ga wata matsalar gidan miji take sa ta shayi amma ta arman dole tana cikin darura sai ta gamu da wanda ga su harka shayi suke he zuga ta ce mata ai shawon ga abun kin shashi ya dinga rage miki tunani kuma wata marriage wani mareci shi ma yana kaskantar da mace ta shiga irin wanga hali
ganin cewa uwaye ne abin ke karewa a kawunan su shi yasa na tuntubi wani uban iyali cewa da Mallam Ramedin Alasan domin jin irin gargadi da kiran da za su yi game da wannan yanayi
eh to sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tsanantar da bincike wato duk in ka ga mutum ko yaro yana yin su ka sa ido ka gani daga ina ne yake so wannan abu yaya ne yake samun shi yaya yake take isowa gare shi har yayi amfani da ita to shine muhimmin
Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga arewacin jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Haruna. Yanzu kun bari mu ni dai in za ku da gefe Muhammad Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sunana Mahmud Lalo. A wannan makon za mu yi dubi ne kan bikin cika ciki ko kuma nuna godiya ga Allah da aka yi Alhamis a duk fadin Amurka wanda ake wa lakabi da Thanksgiving a Turance. A kowace shekara miliyoyin Amurkawa ne suke taruwa da ƴan uwa da abokan arziki domin nuna godiya ga Allah. Ga wasu mutane da dama, wannan rana ta nuna godiya. Lokaci ne na ciye-ciye kan wasu nau'ukan abinci da ake musu kallon na gargajiya ne, kamar su koren wake da dankalin Hausa. Amma wani abinci ko kuma nama da aka fi alakantawa da wannan biki shine naman talatalo. Akan fafike cikin talatalan ne, a zuba kayayyakin ganye da sauran mahadin abinci sai a gasa naman talatalan. Wannan dai al'ada ce da ta samo asali tun shekaru aru-aru. Ko da yake a baya, wato a shekara ta 1789, aka fara wannan biki a nan Amurka. Wato ana yi ana katsewa, amma a shekara ta 1863, bayan tsohon shugaban Amurka George Washington ya rattaba hannu a kai aka fara bikin babu kakkautawa. Wannan biki na nuna godiya ko kuma cika ciki, ana yin sa ne a ranar Alhamis ɗin ƙarshen kowane watan Nuwamba. Kuma baya ga cin abinci, akan yi ziyara da wasanni da fareti. A New York, birni mafi girma a Amurka, an tsaura matakan tsaro duk da cewa hukumomin tsaron sun ce babu wata barazana a bayyane, inda aka baza 'yan sanda sama da 3,000 a yankin Manhattan da mutane suka taru domin kallon fareti. A lokacin wannan biki na nuna godiya ko kuma Thanksgiving bisa al'ada, shugaban Amurka kan yi wa wasu talatala guda biyu afuwa. Talatala dai shine dabbar da aka fi alakantawa da wannan biki, kamar yadda musulmi suka fi mai da hankali wajen yanka rago a lokacin bikin sallar layya. Shugaba Barack Obama ya yi bayani kan muhimmancin wannan rana.
Wannan wani muhimmin lokaci ne da za mu duba albarkar da Allah ya yi mana, mu ci abinci tare da masoyanmu.
Cikin barkwanci, shugaba Obama ya kara da cewa,
But it's also one of the worst days of the year to be a turkey.
Sai dai wannan lokaci ne a cikin shekarar nan da mutum ba zai so a ce shi talatala bane. Sai dai wannan tsuntsaye guda biyu da ke gabana sun samu kubuta a yau. Yanzu kuma lokaci ne da zan yi musu afuwa.
Wannan dai shine karo na ƙarshe da shugaba Obama ya gabatar da wannan biki. Sai dai yayin da ake bikin na nuna godiya, shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump na can jihar Florida yana hutun kwana guda, yayin da jami'an tsaro suka kafa shinge akan hanyar da za ta kai ga katafaren benin sannan da ke New York mai suna Trump Tower. Amma dai gabanin bikin ya aike da sakonsa na taya Amurka murna wannan biki tare da neman haɗin kan jama'ar ƙasar.
It's time to restore the bonds of trust between citizens.
Lokaci ya yi da za mu ɗinke barakar da ke tsakanin al'ummarmu, saboda idan Amurka ta haɗa kanta, babu abin da zai sha mata kai.
To To sai dai yayin da ake wannan biki na Thanksgiving ko kuma nuna godiya a wannan lokaci a wani wuri da ake kare haƙƙin dabbobi mai suna Poplar Spring Animal Sanctuary a Pulsefield na jihar Maryland ba a yanka talatalu a maimakon haka ana nuna musu kulawa ce ta musamman a wannan rana a wannan wuri kusan shekaru 18 kenan masu kai ziyara sukan ci abinci ne tare da talatalan a maimakon a yanka su Terry Cummings na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan cibiya ta baiwa dabbobi mafaka
We wanted to show people that they all have personalities that they're all wonderful.
Muna so mu nuna mutane su san cewa talatala dabba ce mai muhimmanci kamar kulliya da kare kuma abokanan zama ne. Kuma muna so mu nuna mutane cewa za a iya yin kowane irin biki ba tare da an yanka wata dabba ba.
Akwai dai miliyoyin mutane a duniya da ba sa cin nama baki daya. Jody Sash na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane.
Salad,
a wannan rana nakan ci kwadan latas ne da kwadan wake kuma akwai dadi matuka
a wannan wuri da ake kyamatar cin naman dabbobi da kuma shan nau'ukan abincin da ke fitowa daga jikin su kamar su man shanu da madara wadanda suke ziyara a wannan wuri sun fadi dalilin su na maida hankali a wannan fafutuka
Mun zo nan ne mu mara wannan mafakar dabbobi baya sannan mu mora abincinmu da babu nama a ciki. Ina ganin yin wannan biki na Thanksgiving a wannan mafaka ta dabbobi matashiya ce kan daga ina abincinmu ke zuwa sannan kuma mu kiyaye irin abincin da muke ci. Ina ganin yin wannan biki a wannan guri shine abu mafi a'ala amfanin zama wanda baya cin nama kenan da kuma nuna tausayi ga dabbobi.
To wannan kenan Shi dai bikin na cika ciki ko kuma nuna godiya mabudi ne ga lokacin hutu a ƙasar Amurka inda mutane sukan yi tafiye-tafiye an kuma yi kiyasin cewa kalla mutane miliyan 49 ne suka yi tafiye-tafiye a motoci da jiragen sama da na ƙasa adadin da aka ce ya karu da miliyan 1 idan aka kwatanta da bara sannan Juma'a da ta biyo bayan wannan rana ita ce ranar da ake wa lakabi da Black Friday wato ranar da ake saye-sayen kayayyakin sakawa da ababen wasa da sauran kayan amfani na gida cikin farashi mai rahusa Masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji murayin su musamman Julie Tabo da kuma Sue Gibson Muhammad Lalo ke cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To sai a bana aikin gafara ba za mu iya kawo muku su daga cikin ra'ayoyinku ba yanzu dai ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma shi din ma a takaice
Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tsokaci game da rasuwar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata yana mai shekaru 90 Wasu daga cikin shugabannin sukan yabe shi ne yayin da wasu kuma suke suka shi A baya-bayan nan Prime Minister Canada Justin Trudeau ya kwatanta Castro a matsayin wanda ya nuna ƙauna ga al'ummarsa ta Cuba tsokacin da ya janyo suka daga 'yan siyasa ƙasar ta Canada da manan Amurka. Prime Minister Trudeau wanda ya zarci Cuba 'yan watannin da suka gabata ya ce duk da cewa Castro mutum ne mai cike da takaddama masu yabansa da suka shi sun amince cewa yana nuna ƙauna da kishin jama'arsa a ƙasar ta Cuba. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ƙasar Turkiya ya wallafa ya yi zargin cewa mayakan IS sun yi amfani da makami mai guba a kan 'yan tawayen da dakarun Turkiya ke marawa baya. Rahoton ya rawaito wani babban hafsan sojin ƙasar ta Turkiya yana cewa wasu 'yan tawaye 22 sun nuna alamun shakar iska mai guba a lokacin bayan da aka harbo wani makamin roka a gabashin Al-Rai da ke kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya. A gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yau Lahadi a wani ƙauye da ake kira Luhanga. Akasarin waɗanda aka kashe a cewar rahotanni 'yan ƙabilar Hutu ne kuma jami'an yankin sun ɗora lakin wannan aika-aika a kan tsagerin Nande waɗanda suke samun saɓani da 'yan ƙabilar ta Hutu a lardin Kivu da ke arewacin ƙasar.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin kuma da yake ranar Lahadi babu shirin dare sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tani gabatar da shirin da tsayon girma da ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu